نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساني سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مواللغا لكينا تشكين جارم بوتي أجار بوتي أولا يمتين جمعة يو 23 gawatar Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muna cikin tafsir surati Taha, da zamu tashi akan aya ta nawa?
40.
Aya ta 40. Kuma kamar yadda muka saba, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu. Wani yana tambaya game da addu'ar da ake yi mai cewa Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Shin mutum zai iya yi, yana hararo wasu biyan bukatun nasa da ita? Ita ma'anar wannan addu'a shine Allahumma innaka afuwun, ya Allah kai mai afuwa ne. Tuhibbul afwa, kana son afuwa, kana son ayi afuwa, kai ma kana son afuwa kankin kanka. Fa'fu anna, don haka kai mana afuwa. Haka a cikin wannan addu'a mutum yana roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ne rangwame cikin al'amuransa gaba ɗaya, al'amuran da suka shafi duniyarsa da lahirarsa. Haka ce al'afu ba ana nufin kawai gafarar zunubi ba, a rangwame cikin ko menene Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka rangwame a cikinsa. Wannan addu'a asali da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ta ce da shi in ta dace da Lailatul Qadr da ya kamata ta roƙa, Annabi ya gaya mata ta yi wannan addu'a. Ba kuma ana nufin cewa kar ka roƙi komai ba illa wannan kadai, a'a. Ana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nusar da ita ne ga mafi girman abin da ya kamata ta roƙa. Ka roƙi rangwame a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine gaba da komai. Amma ba wai yana nufin idan ka roƙi wani abu saɓanin wannan kayi laifi ba, a'a. Za ka kana iya roƙon dukkan wata buƙatar ka ta alkhairi ta nan duniya, ko ka roƙa ma wani buƙatar ka ta alkhairi Allah ya biya masa. Kana iya wannan, kana iya roƙon abin da ya shafi lahira. Duk wata addu'a dai da ta san cewa kana da buƙatar ta a gurin Allah, kana iya roƙo, ba wai lalle iya nan aka ce ka tsaya ba. Don haka ba buƙatar sai ka yi ka hararo wani abu daban, a'a. Ka yi wannan addu'ar kuma ka yi abin da kake buƙatar roƙo, ka faɗe shi kai tsaye ba tare da harara ba. Sai kuma tambayarsa ta biyu, yake cewa mai yin ɗawafi a zagayensa na ƙarshe sai alwalarsa ta karye, zai iya ƙarasa sauran? Wato zai iya ƙarasa sauran bayan haka saboda cunkoso? Alwala ko ɗahara a cikin ɗawafi ba sharaɗi ba ne, ɗawafi ba sallah ba ce. Sallah ce ake shaɗanta maka ka yi ɗahara, ka yi tsarki, ka yi alwala kafin ka shige ta. Amma shi ɗawafi ba a shaɗanta masa ba, babu wani nassi ƙarar da ya shaɗanta cewa mutum baya yin ɗawafi sai yana da alwala. Babu wannan nassin. Akwai asar na Ibn Abbas wanda shi ba bai inganta ba da yake cewa dawafi kamar sallah ne illa Allah ya illa kawai Allah ya wato ya halatta yin magana a cikin sa to kamar da malamai suke fada irin Ibn Taymiyyah da wani sa cewa shi kansa ma'anar hadisi ma'anar asar din ba ta miƙe ba sai at-tawafu ka salah dawafi babu inda yayi kama da sallah musan abubuwan da suka sha bamban da sallah su suka fi yawa ma akan abin da yake kamancece ne da sallah sallah dole ka fuskanci al-qibla dawafi kuma al-qibla kake sawa kake sa ta ina a hagunka ita ke sa a hagunka saboda kaga anan an sha bamban sallah zaka tsaya kayi karatun alqur'ani a tsaye gana mai fuskanta alqibla dawafi tafiya kake ba tsaye kake ba sallah tana da ruku'u dawafi baya da ruku'u sallah tana da sujjada dawafi baya da sujjada sallah tana da zama dawafi baya da zama don haka abubuwan da ta sha sallah ta sha bamban da fatanin ta dawafi sun fi akan abin da ta yi tarayya da shi kaga tashbihi la yastaqim waka cewa kamar sallah yake inda Ibn Taymiyyah ce wannan ba zai yi ba watancan bai yi ba bambancin da yake cikin su da yawa da shi kamar tace ne ake ibada ce kamar yadda tawaf yake ibada wannan kuma ba sallah ba duk sauran ibadu su ma haka za a faɗa sauran kamar mutumin da yake tawaf yake yi alwala ta kare ba sharadi bane sai ya ji ya saki alwala ya ci gaba da tawafin sa har ya gama shikenan illa iyaka sallar da zai yi raka'a biyu ita wannan ba zai shige ta ba baya da tsarki da sallah ce sallah kuma bayan ta sai da alwala ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا النبي يجي الله بزي كربي صلاه ايينكو با ان ياي كاري هر سي الولا تو ذاك تون ده wannan sallah ce ba zai yi ta ba sai da alwala ya ka in ya gama dawafin sai je yayi alwala sai zo yi wannan nafila raka'a biyu ta bayan dawafi amma shi dawafin yana iya yin sa a haka sai wata tambaya wanda ban sani ba duk shekara sai an yi irin wannan tambaya wato mutane suna sha'awar a yi ta maimaita abu daya a yi ta faɗa a yi ta faɗa kamar shi kaɗai ne a gabanmu maganar tahajjud da sallar asham na jin ko ba ramin yi wannan maganar da tahajjud da sallar asham abu ɗaya ne ana cewa sallar tarawihi mu da hausa mu ce asham ba sai na muka samu sunan ba na ji ana faɗa haka yalla asham ban san asham din ne ne asham to ita ce ne tarawihi din ita ce qiyamul layl ita ce at-tahajjud duk abu ɗaya ne da sunaye daban-daban at-tahajjud abin da yasa kira at-tahajjud shi fa min al-layl fa tahajjud bihi nafilatan lak saboda galibi ana yin ta ne lokacin da mutane suke bacci shi ne aka sa mata at-tahajjud taqa'u fi waqti nawmin fi waqti an-nawm lokacin da aka kwanta bacci to kuma lokacin mutum shi kuma ya tashi yana sallah shi ne dalilin da yasa ake cewa tahajjud qiyamul layl kuma da ba an sani ko qiyamu ramadan saboda a cikin ramadan kake yi ko kuma tarawih tarawih suna ne da zuwa daga baya saboda hutu da ake samu in sun yi raka'a biyu da yake ana tsawaita karatu a wancan lokacin bayan kamar yanzu ba da ake yin abun haka express haka gaggawa an yi an gama suna tsawaita karatu da haka in aka yi raka'a biyu sai a ɗan zauna ɗan huta kana tashi a kawo wata biyu to shi wannan ɗan hutun ita ce tarwiha to in ana yin su da yawa sai ake ce tarawih ma'ana huce-huce da ake ta samu tsakanin kowane raka'o'i biyu daga nan ta samu sunan tarawih sannan sai aka zo ana yin ta a farko-farkon dare saboda galibin mutane su samu halitta na cikin masallaci za a yi aka zo ana yin ta a farkon dare sai da koda mutum yana da larurar bacci ko wani abu zai iya samu ya riska a yi sallar da shi kuma annabi ya faɗi falalar wanda zai tsaya tare da liman kamar ya yi ƙiyamun laylatul qadr to wannan ita ce tujin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-ashru al-awakhir idza dakhala al-ashru al-awakhir شد بإزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كما يدو حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم قوما قال شيء تشبو تر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشنت مرة ما إبادة يتاشي لا يدلنسا يتاشي إعلنسا ما رجب بجي وانا تسا قوما قال شيء سيدة وانا أنا كارك أي مئة شكينتا لكن سلل أكدري تقوم تهجد أنت سوسي أما دام أنت إتتي أكدي فوقنا wasu sai suke takaita akan ita ta daren rukun ta farkon ta ta biyu musamman ma ga waɗanda suke ganin cewa kada a wuce adadin raka'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga 11 zuwa 13 wanda yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce waɗannan raka'o'in sawa'un a Ramadan wala fi ghairihi ko ba a Ramadan ba to akwai cikin malamai waɗanda suke da fahimtar cewa yana da yafi dacewa a takaita akan adadin raka'o'in sawa'un an yi da tsawo raka'o'in ko ba a yi su da tsawo ba saboda haka akwai masu ganin haka to duk wanda ya gamsu da wannan ra'ayin baya sanya adadin raka'o'in da suka wuce 11 ko 13 to yakan jinkirta idan goman ƙarshe ta zo sai jinkirta tarawihin sa ya mayar da ita ta koma tsakar dare sosai kuma a tsawaita karatu a ciki fiye da yadda ake yin ta a gomomi biyu na farko wanda kuma yana ganin cewa sallar nafila a sake take a buɗe take sai yana iya yin ta matuƙar dai ba an samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade ta a haka ba to wannan sai yake ganin cewa zai iya agaji kai ɓacin waya sauran wanda yake ganin cewa adadin sallolin ba a takaice suke ba a adadin raka'o'in saboda haka zai iya yin tarawihin sa sannan kuma zai iya tahajjudi ko da kuwa zai yi raka'o'in su fi haka su kai 20 ko 20 da wani abu to wannan matsala ce da malamai suka yi ta tattaunawa da yawa a kanta kowa yana faɗar abin da ya gamsu da shi a cikin matsala din ba matsala ce da take da tsauri ba sai da za ka kai mutum zuwa ga bid'a ko ya zama ɗan sunna ko ya zama ɗan bid'a a cikin malaman sunnan aka samu wannan saɓanin wanda sun gamsu cewa ba su wuce adadin ba ko da kuwa raka'o'insu ba su yi tsawo ba kamar yadda na Annabi suke tsawo akwai wanda kuma su suke ganin cewa ba laifi a wuce matuƙar dai abin nan sallar ce ta nafila ba kuma an mata ƙaidi ba kamar raka'atul alfajr ba a yin ta hudu raka'atul fajr yana da raka'o'in ta biyu ba su wuce haka ba in ba irin waɗannan ba nawafilul mutlaqa mutum zai iya inda ya gaji saboda haka sukan yi wannan haka ya danganta da abinda mutum ya fi gamsuwa da shi cikin ra'ayoyin biyu kowanne mutum ya ɗauka insha Allahu ba abin a tayar da jijiyar wuya ba ne haka masallatan da suka gamsu cewa za su yi iya wannan adadin ba za su wuce ba suka jinkirta to ba abin a zo a buɗe musu wuta ba ne a ce dan me za ku yaka ba za ku yi raka'o'i 20 ba sun yi kirdadan sunnar Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ba a bisa san zuciya da tashahi suka yi abinsu ba waɗancan kuma da suke ganin cewa ana iya shi ma maganganu ne da an same su cikin malamai da yawa akwai asar na sayyidina Umar lokacin da ya haɗa Ubay ibn Ka'ab ya haɗa masa mutane ya musu sallah akwai ruwayoyin da suka zo da raka'a abin nan 11 akwai ruwa da suka zo da raka'a 20 an yi saɓani wajen inganta ruwayoyin wasu sun ce 20 ne wasu sun ce a'a ba su kai 20 ba 11 ne kamar yadda yake lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai ƙanshin dalilai a duka ɓangarorin biyu don haka ba abu ne na a ta da jijiyar wuya ba a wannan shekarar ƙasar Jordan da yake yawanci almajiran Sheikh Nasiruddin Albani sun yana da rai har bayan rasuwarsa sun gamsu da fahimtar ta na cewa a taƙaita akan 11 haka duk masallatai 11 suke yi ba ma masallatai na sunna ba har ma wanda ba na sunna ba tunda ya fi wa mutane sauƙi su zo su yi ba tare da sun takuru ba su koma gida su gaba da hutawarsu wani ya je kasuwa wani ya je aiki an wahala yanzu ka ja shi 20 ɗin watakila ba zai iya ba kuma wani yana kwaɗayin ya ga ya fara da lima ya gama da lima to ya san zama na hatta wanda masallatin da ba na sunna ba ma wannan fahimtar suka dauka ita suke aiki da ita kaman kaje masar Saudiya in banda haramain galibin masallatai duka sha ɗaya suke haramain sune suke yin 20 kuma da limamai biyu ba limami ɗaya ba sai in an yaye huta ya ba wata kamar sauran masallatai na cikin gari da zaka shiga zaka samu galibin su in akwai wanda suke wuce haka to ba su da yawa saboda jama'a da yawa sun fi bin wannan kuma saboda kwadayi sallah a cikin haramin Makka ko Madina sai ga mutane duk ba su ji tsawon karatu ba su tsawon sallah ba ko na ka 30 za a yi ko 50 ma wasu za su tsaya su yi tun da sun sa ina suke sallah to duk ba a ɗauki wani abin tashin hankali ba ga waɗancan suna yi ga waɗannan suna yi bana a ƙasar Jordan saboda a takurawa ahlus sunna sai shi ministan ilimi abin wazirul awqaf da dan bid'a ne kawai sai fitar da doka cewa duk masallatai dole su yi 20 ba wai magana ce ta in kuna so a'a dole ne in ba ka ba a rufe masallaci to sai zama da an samu matsala mutane sun daina ma zuwa sallah ka gani ya cutar da addini da wani abin da ba shi da wata hujja waye ce dole ne ita kanta sallar ai ba farilla ba ce sallah ce ta nafila to za ka kawo adadin ka ce ka farlanta wa limamai cewa dole sai an yi haka ba don kuma saboda ka bukanta ma wasu wanda kai kake ganin sun ka saba da su a ra'ayi to wannan ita ce matsalar bid'a ta shi dan bid'a wani lokaci ba ya da insafi ba na jin za a ba wa dan sunna wannan matsayin ya ce ya farlanta wa kowa sai ya sha daya za a bar kowa da iya abin da ya fahimta ya yi ibada ya bauta Allah da fahimtar da ya matukar dai akwai wani abu da ya hararo na dalili ba san zuciya ya gina abin sa kai ba saboda haka wannan matsala ce da mun sha magana akan ta amma kaga duk shekara na gare daga wannan shekara ba zan kara ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك جئناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
الله سبحانه وتعالى ci gaba da babu labarin annabi Musa alaihi salam da ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa tun gabanin da hadu da shi ko tun gabanin haduwar su da shi a alwadul muqaddas tuwa yana da labar ta masa ni'imomin da ya masa a baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa yayi wa mahaifiyarsa wahayi ya gaya mata tana cikin fargabar za a zo a kama ɗanta a yanka shi kamar yadda ake yanka sauran yara ɗaya maza Allah ya mata wahayi cewa ta sa shi a cikin akwati ta jefa wannan akwatin a cikin ruwa shi kuma ruwan zai jefar da shi akan gabar teku akan gabar ruwa sannan maƙiyansa maƙiyan Allah kuma maƙiyansa za su ɗauke shi su ne Fir'auna da jama'arsa ta yi haka kuma suka zo suka ɗauke shi Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa masa farin jini haka suka shiga nema masa waɗanda za su kula da shi matar da za su tarbiyyance shi da ba shi nono Allah ya haramta masa karɓar dukkan wani nono wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana idh tamshi ukhtuka lokacin da ƴar uwarka take tafiya taqulu hal adullukum ala man yakfulu ce da su shin in nuna muku wanda za ta raine shi wasu daga cikin malaman tafsiri suna ambato sunan ita wannan ƴar uwar tasa wace sunan ta Maryam duk wannan ba wani abu ne da aka same shi da wani nassi sahihi la iyaka abin da aka samu cikin Isra'iliyat kuma ba wani dogon muhimmanci ke gare shi ba sai mun ji sunanta inda a ce akwai muhimmanci wajen sanin sunanta da Allah ya sanar da mu lokacin da take tafiya Allah da ya sanar da mu cewa ƴar uwarsa ce sai hal adullukum ala man yakfulu da ta kula cewa suna neman wanda zai shayar da shi sai in nuna muku wanda za ta kula muku da shi Allah ce faraja'naka ila ummika, sai muka dawo da kai zuwa ga mahaifiyarka. Wato sai gashi mahaifiyarsa ta zo, ita ce mai shiga ta kuma shayar da danta. Kai ta qarra 'ainuha wa la tahzan, dan ta yi farin ciki, hankalinta ya kwanta kuma za ta yi bakin ciki ba. Sannan Allah ya gaya masa wata ni'imar daban da ya mata, shine wa qatalta nafsan, kuma ka kashe wani rai, shine ran wannan kibdi da ya kashe. Fanajjaynaka min al-ghammi, sai muka tsirar da kai daga bacin rai, daga bacin rai da zaka fada, da a ce ka fada cikin halin Fir'auna, ko kuma damuwar da kake ta ciki ta gashi yanzu kai kisan kai ba bisa wani dalili ba, don haka hankalinka yana tashi. Sai muka kubutar da kai daga wannan, wa fatannaka futuna, kuma muka jarrabe ka jarraba iri-iri. Wato Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa cewa ya jarrabe shi jarraba iri-iri. Wasu daga cikin malamai sun ce futunan a nan tanwinin na taqlil ne, ai wa fatannaka futunan qalila, mun jarrabe ka jarraba daban-daban amma ɗan kaɗan ba da yawa ba. Wasu kuma suka ce a nan tanwini na ta'zim, wato mun jarrabe ka fada cikin wato hatsari iri-iri manya-manya, amma duk da haka Allah ya kubutar da kai. Ka fada hatsari yayin da aka haife ka lokacin da ake yanka yara, sannan kuma ka fada hatsari lokacin da mahaifiyarka ta jefa ka cikin ruwa, ka fada hatsari lokacin da ka shiga ga ka a gidan Fir'auna sun tsunto ka, ka fada hatsari ma babba a nan, sannan ka fada hatsari lokacin da ka kashe wani rai ba tare da haƙƙi ba, ana neman ka kai ma a kashe ka. Duk wani hatsari ne bayan hatsari kai ta fadawa a ciki. To sune shine Ubangiji subhanahu wataala ya tattare su a cikin wannan, ke cewa mun jarrabe ka jarraba iri-iri, kuma a cikin kowane yanayi da muka jefa ka sai muka same ka kana bisa hali na ƙwarai, kuma mun biyo da kai waɗannan matakai ne domin mu kai ka zuwa ga inda yanzu ka kai. Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi jarraba iri-iri don ya kawo shi wannan matsayi, wanda wannan wani abu ne da wani lokaci Ubangiji subhanahu wataala yake sa annabawansa a ciki, sa su cikin jarraba iri-iri domin ya ɗaukaka matsayinsu. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal, wanda suka fi kowa tsananin shiga bala'i jarraba sune annabawa, sannan wanda yafi kwatanta bin hanyar su sai wanda yafi kwatantawa haka. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake wa annabawansa dan ya ɗaukaka matsayinsu da wannan jarraba, saboda dukkan wani abin da Allah zai jarrabe ka da shi kuma ka yi haƙuri kamar da al'amarinka ga Allah, to ƙarshe wannan abin zai zama maka ɗaukaka daraja a nan duniya, zai zama maka ɗaukaka daraja a lahira. To shi yasa malamai suke cewa abinda ake nufi da al-futun a cikin wannan aya, fitilu da Allah ya jefa shine wato tsoron da yaji na uqubar da Fir'auna zai yi wa annabi Musa alaihi salam, da fitarsa da yayi daga garin da yake shine Masar, lokacin da ya wayi gari fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, lokacin da ya wayi gari cikin Madina yana ta ainihin fargaba, yana ta tunanin abinda zai kai ya komo, har lokacin da wani yazo ya gaya masa cewa gashi nan ana ta kulle-kulle za a kashe ka, don haka ka fita ka bar garin nan da wuri-wuri. Allah ce fa kharaja minha khaifan yataraqqab, ya fita daga garin Masar cikin tsoro yana taka tsantsan, ya yi addu'a qala rabbi najini min alqawmi zalimin, ya Ubangiji ka kubutar da ni daga mutanen da suke azzalibai. Wannan al-futun da Allah ya faɗa wa fatannaka futuna, wannan al-futun din akwai wani hadisi da ya zo da malamai suka rawaito shi ya shahara da hadithul futun, imamun nasa'i a cikin sunan kubra ya rawaito shi daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas, wanda ibn kathir a cikin tafsirinsa ya kawo wannan hadisi mai tsawo da sanadin imamun nasa'i, wanda a cikin hadisin abinda ya kunsa yana nuna dukkan abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam don jarraba iri-iri, jarraba da ya gamu da ita daga Fir'auna tun daga lokacin da yake kankani har ya girma, kamar tsoron da ya samu kansa a ciki, ko tsoron da mahaifiyarsa ta samu kanta a ciki na za a yanka shi, yana ɗan ƙanƙani. saboda haka ne aka jefa shi cikin akwati aka jefa shi cikin ruwa daga bayan ruwa ya jeho shi akan gabarsa sannan kuma bayan ya girma nan ma ya fada cikin wani abin tsoro shine lokacin da ya kisan kai Fir'auna ya neme shi domin ya kashe shi to duk ayoyin sun yi magana akan waɗannan abubuwa don haka waɗannan abubuwan da ayoyin suka faɗa kamar suna bayanin fitintunin da Allah subhanahu wataala yake ishara zuwa gare su wato jarrabar da Allah yake ishara zuwa gare ta cikin wannan aya wa fatannaka futuna wannan bisa tafsirin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas a cikin wannan hadisi da ake kira hadithul futun Ibn Kathir alayhi rahmatullah bayan ya kawo wannan hadisi na futun a cikin littafinsa sai ya karkare da wannan magana inda yake cewa haka Imam An-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa As-Sunan al-Kubra haka nan Abu Ja'far Ibn Jarir shine At-Tabari shi ma ya rawaito shi da Ibn Abi Hatim shi ma ya rawaito shi a cikin tafsiransu dukkaninsu sun rawaito shi daga hadisin Yazid Ibn Harun da isnadinsa yace wa huwa mawqufun min kalam Ibn Abbas wa laysa fihi marfu'un illa qalilun min shi amma hadisin mawqufi ne daga maganar Abdullahi dan Abbas babu wanda abinda yake marfu'i a ciki zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan kadan amma karshen hadisin yana maida yana raddin wannan magana ta Ibn Kathir don karshen hadisin ya nuna cewa Abdullahi dan Abbas ya jingina wannan hadisi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya saboda ka cewa mawqufi ne daga maganar Abdullahi dan Abbas ba haka yake a cikin nassin hadisin ba a farkon sa an kawo shi daga maganar Abdullahi dan Abbas amma daga karshe Abdullahi dan Abbas ya jingina wannan magana da ya ambata mai tsawon duka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Ibn Kathir yake cewa wa ka annahu talaqahu Ibn Abbas radiyallahu anhu mimma ubiha naqluhu min al-isra'iliyat an ka'ab al-ahbar aw ghayrihi yake cewa kamar dai watakila Abdullahi dan Abbas ya ji wannan wato ya ji wannan hadisi ne dogo shi hadisin futun ne yace watakila ya ji shi ne daga abinda aka halatta a ruwaito shi a nakalto shi daga abinda daga yahudu yace wala Allah ya ji shi ne daga Ka'ab al-Ahbar wani daga cikin yahudawa ne wanda ya musulunta daga baya lokacin sahabbai wato yana cikin tabi'ai to wasu daga cikin sahabbai sukan je su jijje wasu abubuwa da suke faɗa a cikin littafansu to yake cewa watakila irin wannan ne amma karshen hadisin yana nuna sabanin haka karshen hadisin yana jingina shi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Kathir yace ya ji malamin sa Abu al-Hajjaj al-Mizzi yana faɗar haka Ibn Ma'in Yahya Ibn Ma'in ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi an tambaye shi game da wanda ya rawaito wannan hadisin daga Sa'id Ibn Jubair shine Asbaq Ibn Zayd al-Warraq shi ya ji hadisin daga Sa'id Ibn Jubair shi kuma ya ji shi daga Abdullahi dan Abbas to an tambayi Yahya ibn Ma'in ɗaya daga cikin manyan malamai game da shi wannan mutum mai wannan ruwaya Asbaq ibn Zayd sai yake cewa la ba'sa bihi shi a karan kansa ba shi da wani laifi walakinni la ahsabu anna hadith al-futun haqqun amma bana tsammanin hadith al-futun gaskiya ne wato ya tabbata so haka shi a bisa fahimtar sa hadith al-futun bai tabbata ba الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى اشكي لتافة تاريخ الإسلام ياكاو ترجمة القاسم ابن أيوب وان شي فتو شي روي حديث لقى أسبق ابن زيد الوراق الذهبي ياكاو مقال السسيك تيوا وانفرد عنه بحديث الفتون أسبق وفيه لين أفوا أسبق يلا رويته شنيدة بشي وانا القاسم ابن أيوب yace asbab ya rawaito wannan hadisi daga al-qasim ibn ayyub amintacce ne fita ne karbabbe ne a gurin malamai to a wajen sa asbab ya ji wannan hadisi na al-futun to sai yake cewa wa fihi li amma akwai dan rauni kankani haka a tare da shi asbab din saboda haka kamar yana raunan na ruwayan ne to wannan ruwaya samu sabani wajen karbata ko rashin karbata amma ta zo da bayanai da yawa wasu abubuwan da ta zo da su akwai su a cikin wasu hadisai da yawa wanda zaman sun tabbatar da su ila iyaka inda niza'in yake a cikin abubuwan da ita wannan ruwaya ta kadaita da ita to an tambaye Ibn Abbas ne farkon ta game da al-futun da Allah ya faɗa wa fatannahu futuna to shine ya koro wannan dogon ruwaya wanda tana da cikin tafsirin Ibn Kathir ga wanda suke so su karanta ta to amma dai wannan shine maganganun malamai dangane ita wannan ruwaya Allah ya ce falabista sinina fi ahli madyan wato lokacin da ka gudu ka guje wa fir'auna da jama'arsa lokacin da suka nemi su kashe ka ka nufi garin madyana yayin da ka je can ka auri a yar wani babban mutum wani dattijo salihi mutumin kwarai ka auri yarsa wanda har kai masa hidima a matsayin sadakin aurenta na shekara goma shekara takwas ya ce ya yi masa amma in ya ga dama ya cika shi goma wanda zaɓin kansa ne annabi musa alaihi salam da malamai suke cewa ya cike goma saboda ya yi wannan sannan aka ɗaura masa aure da ita wannan abin nan ɗin to shi ne Allah yake cewa falabista sinin ka zauna shekaru fi ahli madyana a cikin mutanen madyana madyan su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam madyan sunan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim ne alaihi salam wanda zurriyarsa ta zauna a wani guri da ake kiran shi al'aika idza kazzabat ashabul aikati al-mursalin al'aika din sunan gurin da suka zauna ne guri ne haka wanda yana da bishiyoyi yana da wato duhuwa sosai a gurin to suka zauna a daidai wannan gurin zaman su a daidai wannan gurin yasa sunan wato a kabilar sai aka ba wa shi gurin da kabilar ta zauna sai aka ba wa gurin abinda kamar yanzu haka zaka anguwanni idan wata kabila ta zo ta zauna a wannan unguwar ko wasu al'umma sai kaga ana kiran unguwar da sunan su wannan kabila din don haka su ma sun zauna a wannan al'aika din ne sai ake kiran gurin da madyan daga ƙarshe ake su kuma mutanen da suke gurin sai ake ce ahlu madyan amma shi kansa madyan din asali sunan mutum ne su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya aika musu annabi shu'aib alaihi salam annabi shu'aib yana daga cikin annabawa na annabawa larabawa da Allah subhanahu wataala ya aika kamar annabi salih kamar annabi hud dukkan su annabawa ne waɗanda suke larabawa ne to ya zo ya same su ya yi da'awarsa ya tafi shi ne dalilin da ya sa wasu suka zaci cewa wannan dattijo na kwarai da ya zo a cikin suratul qasas wa abuna shaykhun kabir cewa baban wani dattijo ne kuma an ce ya je madyana ne to sai aka ce to wannan shaykhun kabir din annabi shu'aib ne don haka galibin littafin tafsiri sai suka raja a kan wannan sai ake cewa ya auro yar annabi shu'aib alaihi salam wanda mun yi bayani a baya cewa wannan bai inganta ba kuma a bisa ga tarihi zai wahala hakan ta inganta a ce annabi shu'aib ya riski zamanin annabi musa alaihi salam ko musa alaihi salam ya riski zamanin annabi shu'aib alaihi salam tare da cewa zamanin annabi shu'aib yana kusa da zamanin annabi lut cewa ma qaumul lutin minkum biba'id saboda kuma annabi lut lokaci ɗaya suka yi tara da annabi ibrahim saboda ka ga da nisa sosai a ce annabi musa alaihi salam ya riski wani da yake kusa da zamanin annabi lut alaihi salam saboda wannan ba daidai ba ne haka wani ne dai mutumin kirki cikin waɗanda suka yi imani da da'awar annabi shu'aib alaihi salam tana iya cewa daga cikin almajiran da suka yi imani da da'awar annabi shu'aib alaihi salam su ne shi ne wannan shaykhun kabir ɗin da ta ambata da yarsa ta faɗa to shi ne Allah ya ce falabista sinina fi ahli madyan ka zauna shekaru a cikin mutanen madyan a nan a cikin kawo ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kamar a cikin wannan bayanin akwai abin da malamai suke kira ijmaj ijmaj shi ne a shigo da wani bayani yayin da ake wani bayani wato ana wani bayani wanda shi ne jigo to a cikin wannan jigo sai a shigo da wani ɗan bayani wanda shi kuma ana so ne a bada wani saƙo amma ba shi ne jigon maganar ba to kamar a cikin bayar da wannan labari akwai ijmaj na cewa Ubangiji subhanahu wata'ala bai sarayar da jirin wannan kibdi ba da annabi Musa alaihi salam ya kashe domin wannan kibdi a jininsa jini ne ma'asumi wato jini ne da bai halatta a zubar da shi ba tunda bai yi wani laifi ba da ya wajabta kisa a kansa fada suke yi da shi da ba Isra'ili ko da fiyar jirai ya ktatilat
saboda ka fada ne suke a junan su haka bai yi abin da ya wajaba a kashe shi ba sannan kuma wata da'awa ta Allah subhanahu wataala bata je masa ba tunda a lokacin ba aiko annabi Musa alaihi salam ba saboda ka nafs abinda nafsuhu ma'suma damuhu ma'sum jinin sa tsararren jini ne da bai halatta a zubar da shi ba to lokacin da Allah subhanahu wataala ya kubutar da annabi Musa alaihi salam daga a rike shi a kama shi da laifin yayi kisan kai domin yana yin haka qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ce ya ubangiji ina zalunci kaina ka gafarta mun sai Allah ce ya gafarta masa Allah ya gafarta masa to duk da haka sai Allah ya jarrabi annabi Musa alaihi salam da tsoro ya wayi gari fa asba fil madinati khaifan yatarqab ya wayi gari yana cikin tsoro yana cikin fargaba wannan jarraba ce ubangiji ya masa sannan ya jarrabe shi bil ghurba ya jarrabe shi da ya raba shi da garinsa ya je shiga can wani gari wanda ba garinsa ba ba ƴan uwansa ba ba danginsa ba duk wannan dan ya zama wato kamar itabi ne wato kamar horo ne ubangiji yake masa akan wannan zubar da jini da yayi wannan shine abinda annabawa ko manyan mutane suka zama sun yi fice da shi duk da cewa wani abu ne da Allah ya yafe masa shi da kansa ya kira shi amalin shaytan ala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin shi wannan yana daga cikin aikin shaytan maƙiyi ne mai batarwa mai bayyana wato barnarsa to idan Allah subhanahu wataala ya so wasu daga cikin bayinsa da alkhairi ya so ya nuna kulawarsa da su da ainihin tattalinsu da tarbiyarsu to yakan sa musu dukkan wani abu da za su shigo cikinsa sai ubangiji yakan sa musu wani hali na kamala za su samu kamala a ciki a nan halin da zai samu kansa a ciki na kashe rai wani hali ne wanda idan wani ne ba annabin Allah ba kila aka ce ya nemi gafara an gafa masa masa abin ya tsaya a nan to amma annabin Allah subhanahu wataala akan so ya kai wani wata gaya ta kamala a cikin tsarkakewa to wannan kamalar ita ce ake jarraba su saboda ita saboda su samu wannan kamalar to haka Allah subhanahu wataala ya jarrabi annabi Musa alaihi salam bayan kashe wannan kibdi da yayi ya jarrabe shi da tsoro ya jarrabe shi da fita daga kasar Masar ya jarrabe shi da tsuntar kansa a cikin kasar da bai san kowa ba babu wanda ya san shi amma cikin wannan duka ubangiji yana cikin tattalinsa yana cikin kula da shi har ya kai ga samun matsayin da ya samu na annabci shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce thumma ji'ta ala qadarin ya Musa sai gashi ka zo bisa wata kaddara ya kai Musa anan kaddara ba ana nufin kaddara wanda Allah yake kaddara abubuwa ba wannan kowa ma yana tare da wannan babu yabo a ciki ko me yau dukkan mu nan zuwan mu nan bisa kaddara ne dukkan mu nan bisa kaddara muka zo amma nan da Allah yake sun baje ta ala kadarin ya Musa ya fada masa ne cikin figar yabo idan ana nufin irin wannan zuwan ta mu ta kaddara ai kowa ma haka ne duk inda ka gan ka to akwai kaddara ta ubangiji anan abinda ake nufi taqdiru shay'i alladhi yunasibu halati wa taqawurati an kaddara masa matakai da zai biyo har ya zo kan wannan mataki saboda haka Allah subhanahu wataala ya kaddara wa annabi Musa ya bi wasu matakai tun daga haihuwarsa har jefa su cikin akwati har jefa su cikin ruwa har samun kansa a cikin gidan Fir'auna har fitowarsa har kashe wannan bakaffi har zuwansa ya je gindin rijiya warada ma abadiyana fawajada alayhi ummatan min an-nasi yasqun wajada min dunihi imra'atan tazudan har ya zo ya samu su ƴan mata biyu har ya zo ya taimaka musu har su zo ƙarshen su ja shi wajen mahaifinsu ya zo ya gaya masa falamma qasa alaihi alqasas qala najawta min alqawmi alzalimi ya ba shi duk labarin ga halin da yake ciki gashi ya ce kwantar da hankalinka ka samu kubuta duk wannan kaddara ce ya zauna ya yi bayan masa aiki na shekara goma ya auren masa da ya sannan ya taso ya ce bari ya koma ya je ga gida wasu malamai suna cewa kamar Ibn Ashur yana cewa wancan Fir'aunan na farko wanda shi yake ginka yara a zamaninsa aka haifi annabi Musa alaihi salam kafin dawowar annabi Musa shi ya mutu haka wani Fir'aunan ne ya zo wanda ya ci gajiyar wannan barna ya ci gaba da yinta saboda wancan Fir'aunan na farko uban ya mutu ɗansa ne ya ɗora akan wannan tsiyasakun da ya gada daga wajen babansa
to wannan tasalsulul ahdath yadda abubuwa suke ta tahowa haka kuma a cikin kowane yanayi kowane mataki da zai samu kansa a ciki ubangiji subhanahu wataala yana sanya masa wata kamala tare da wani kula tun daga shigarsa zuwa har zuwa gidansa abinda fada wasa cikin gidan fir'auna wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa latusna ala aini shi to wannan shine kaddarar da ake magana ba wai kawai Allah ya kaddara zuwan sa gumba ya zo shine ne abinda malamai suke cewa ya zo ne a bisa wata kaddara da ubangiji subhanahu wataala ya tsara masa wacce ta dace da yanayin sa ya biyo matakai bayan matakai saboda haka abinda ubangiji subhanahu wataala ya masa dinnan ba tsarin kansa bane ba zabin kansa bane shi karan kansa bai sanya abin yake faruwa ba sai dai idan ya faru yaga ya faru Allah subhanahu wataala ya gaya wa mahaifiyarsa tun kafin sa cikin akwati cewa zai sa shi cikin manzanni wa ja'iluhu minal mursalin zan sa shi cikin manzanni annabi Musa duk bai san da waɗannan abubuwa ba don haka duk abin da yake samun dan adam yake ji na firgita na tsoro annabi Musa alaihi salam bai ji bai yi tunanin cewa ai Allah ya ce zai sa shi cikin manzanni don haka zai ci gaba da tsare shi don haka yayi wannan tsoro don haka wannan ba zabin sa bane zabi ne na Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ce wasana'tuka li nafsi
idhhab anta wa aquka bi ayati wa la taniya fi dhikri اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
نعم الله سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي نازع بك دومين كينا na zabe ka ga kaina wato ubangiji subhanahu wataala yana ga masa cewa shi zabin Allah ne da yawa kansa alistina shine mutun ya zabo wani abu ya zabo wani dan karan kansa ya girmama shi ya sanya shi a wani matsayi da zai taka wani mataki babba kamar yadda ake cewa istana al-amiru fulanan li nafsihi a ce abin nan sarki ya zabo wani dan kansa wato dan karan kansa sauraka ya ɗauko shi cikin abokan zamansa ko cikin fadawa ya fifita shi ya martaba shi ya ba shi wani babban matsayi ya kusanto da shi a kusa da shi to ubangiji subhanahu wataala a nan yana gaya wa annabi Musa alaihi salam cewa ni na zaɓo ka ne li ajli nafsi don karan kaina wannan domin a nuna maka irin girman yadda matsayin annabi Musa alaihi salam ya kai ubangiji yana nuna masa irin cewa duk waɗannan abubuwan da ka biyo cikinsu domin na zaɓo ka ne domin kaina na zaɓo ka ne don a nuna maka girman sha'aninsa idan Allah subhanahu wataala ya zaɓo shi don kansa to babu shakka ubangiji subhanahu wataala ba zai yi zaɓi tumin dare ba ba zai zaɓi abin da yake ba kamili ba ba cikakke ba wannan shi ne bambancin a ce wani ne ya kai shi wannan matsayi ko kuwa shi ya nema aka ba shi a ubangiji subhanahu wataala shi ya zaɓo shi duk abin da aka ce ka zaɓi wannan naka ne to za ka tsaya ka kula da shi ka alkinta shi ka ainihin ko wani abu ne mutum yake a ce mai sana'a ne yake ƙera wani abin kayan sana'arsa a ce misali yana ƙera kujeru to in ya tashi yi wa kansa zai yi wa kansa mai kyau mai kwaliti ba zai wa kansa mara kyau ba saboda ko da zuwa aka yi wannan bace a wannan ai nayi ta ne dan kaina ne Allah subhanahu wataala baya buƙatar amfanuwa da kurun kowa to amma anan yayi amfani da wannan siga dan ya nuna maka matsayin da annabi Musa alaihi salam ya taka yace na zabe ka wasana'tuka li nafsi na zabe ka dan kaina a wanda kamar yadda ya faɗa a wani guri suratul a'raf ya Musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati istafaituka na zabo ka cikin mutane na ka kai zababbe ne na musamman ne a cikin mutane na baka manzanci na yi magana da kai
don haka anan Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya zabe shi ya kai shi wani matsayin da ba kowa bane ya kai wannan matsayi domin idza arada al-habibu idza kana al-habibu idza arada istina habibihi min al-makhluqin wa arada an yablugha bihi al-kamal al-matlub lahu ma yablugh yabdulu ghayata juhdihi wa yas'a nihayata ma yumkinuhu kamar da ibnu ashur yake fada idan mutun ya so abinda Allah ya so zabo wanda daga cikin masoyansa cikin halittarsa to zai bashi kulawa fiye da yadda yake bawo dukkan wasu sauran halittu a dan lokacin ya kai shi wata kamala fiye da yadda ake tsammani to idan wani cikin mahaluki haka yake to wa baraka bi rabbil alamin a ce shine zai yi wannan zabin da kansa wanda yake da iko akan komai kuma wanda yake da cikakken karamci da babu wanda ya kai karamci irin nashi Allah da shi Allah yace izhab anta wa akuka bi ayati ka tafi da kai da dan uwanka da ayoyina wala taniya fi zikri kada ku yi rauni wajen ambatona izhab Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alayhi salam da cewa ya tafi wajen fir'auna ya tafi wurin fir'auna shi da dan uwansa ma'ana anan shine ya isar wa dan uwansa bayanin cewa Allah ya umarce shi cewa ya raka shi su tafi tare wajen fir'auna domin Haruna alayhi salam baya wannan guri lokacin da Allah yake masa wannan magana babu Haruna alayhi salam a wannan guri haka Allah da yake izhab anta wa akhuka yani ka tafi ka je ka gaya wa dan uwanka ka isar masa da sakon da na turo ka shi cewa Ubangiji subhanahu wataala yana umartar sa shi ma ya tafi tare da kai zuwa wajen fir'auna saboda haka anan neman tafiya ce fil mustaqbal ba wai a yanzu ba ba wai ana nufin a yanzu ba ana nufin in ka koma Masar kuma Allah ce in ka koma Masar ka samu dan uwanka Haruna ka gaya masa ni na umarce ku ku je ku samu fir'auna saboda haka wannan umarni ba yana nufin nan take ba izhab anta wa akuka ba yana nufin yanzu nan ka tafi ba yana nufin yanzu in ka je Masar ka sanar dan uwanka Ubangiji yana umarta ku da ku je ku samu fir'auna taka ba fauriya yake nufi a nan ba ce izhab anta wa akuka bi ayati da ayoyina ayoyin da Allah subhanahu wataala ya bashi mu'jizozi wanda Allah ya bashi wanda suke nuna gaskiyar annabcin sa da gaskiyar sakon Allah da subhanahu wataala da ya bashi wanda suke tabbatar da cewa kuma abinda fir'auna da yake kai ba gaskiya bane ƙarya ne kamar hannu da nuna masa yadda zai yi amfani da shi ya fito yana haske da kuma sanda wanda ita ma ya nuna masa yadda zai amfani da ita zama macijiya wacce za ta iya haɗe dukkan wani abin da za a zo da shi na sulkulle da sauran ayoyi guda tara da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa alayhi salam ya je ya nuna wa fir'auna da mutanensa don ya tabbatar musu da gaskiyarsa wala taniya fi zikri kada ku yi rauni wajen ambatona kada ku kakkauta wajen ambatona kada ku yi kasala wajen ambatona kamar yanda kai alkawari cewa kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera dan mu ni maka tasbihi mu tsarkake ka da yawa kuma mu ambace ka da yawa domin ambatan Allah subhanahu wataala shine yake zama taimako a bisa dukkan al'amari duk wani abu mai wahala idan zaka zama kana bi ambatan Allah to Ubangiji subhanahu wataala zai kawo maka sauki cikin wannan al'amari ambatan Allah kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na Fatima ta zo wajen sa tana neman aba a taimaka mata da yar aikin da za ta rika taya ta aikace aikacen gida ga hannunta har yayi bororo yana ruwa saboda nika da take fama girki da waye tana neman wacce za ta taya ta aiki lokacin da Annabi ya zo Aisha ko Ummu Salama suka gaya masa abinda yarsa ta zo tana bukata sai ya same su da Sayyidina Ali ya tambaye cewa kin je kina bukatar abu kaza to bana nuna muku abinda yafi abinda kuke bukata ba awala adullukum ala khairin min khadim suka ce bala ya rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam yace to kuyi tasbihi sau 30 kuyi takbiri sau 30 kuyi tahmidi sau 30 fadhalikuma khairun lakum min khadim wannan da za ku yi yafi muku hadimu wato ku zama kuna ambatan Allah da yawa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ku rika yin 30 in kun zo kwanciya malamai suka ce fadar wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu su rika yin wannan domin yawaita wannan zai sa su rika samun nishadi da karsashi a jikinsu aikin da take jin kamar ba za ta iya ba
to in ta zama mai yin wannan tasbihin to safa za suka tashi da karkashi ta gaggama aikace aikacen ta ba tare da ta ji komai a cikin ta ba ya daga cikin abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi ya tambaye a kansa tunda suna neman tana neman wanda za ta taya ta aiki ne annabi ya ce to ki riƙa yin wannan ya san abinda zaki nema aiki saboda in tana yin wannan to zai zama tana samun karsashi da nasadi shi yasa Ibn Taymiyyah abin da Ibn Qayyim kamar da yake faɗa a cikin littafin Al-Bawabil Sayyid ya zo ya samu Ibn Taymiyyah kullum ya zo same shi da safe yana tawuridi yana talazumi zaman da ake tsakanin kiran sallah abin da tsakanin sallah asuba da fudowar rana shine Ibn Taymiyyah yake cewa hazihi ghadwati wannan da kuma shine karin kumallona shine abincin safe na idan har ban yi shi ba to gaba ɗaya yinin gaba ɗaya ba zan ji daɗi ba saboda ya saba shi yasa Allah subhanahu wataala lokacin da yace zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki mai nauyi zai saukar masa alqur'ani ya dora masa nauyin isar da shi idan ka nulki alaika qaulan thaqila to sai koya masa ya rika tashi cikin dare yana bautar Allah inna nashi'ata layla inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wat'a wa aqwa qila Allah ce tashi yayi kuma layla illa qalila laysa huwa wa yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila bayan kuma wannan ne zai taimaka masa wajen isar da sabon saboda duk sanda mutum yake neman wani agaji daga ubangiji subhanahu wataala domin ubangiji ya bayar da al'amuran su zo masa da sauki to alaihi bi zikrillah ya rike ambatan Allah ya rike ambatan Allah ko da yaushe to dukkan wani tudu sai ya haye shi duk wani abu mai tauri ko mai abin nan sai ya nike shi Allah zai sauƙaƙa masa komai shi yasa Allah sai ya ƙara tuna masa waccan maganar da ya yi shakai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ya ce masa to ku ambace ni ku je da ayoyina zuwa walatan ya fi zikiri kada ku yi rauni wajen ambatona sai Allah zai ya zikuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambatan Allah suna tsaye ko suna zaune ko suna ma shingiɗe suna kwance ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ya umarci mayaƙa yayin da suke cikin fagen yaƙi su ambaci Allah da yawa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wannan shi zai taimaka muku wajen ku samu ƙarfin jiki ku samu ƙarfin zuciya ku dinkare dukkan wani abin da kuke tsammanin yana da haɗari ubangiji zai taimaka muku ku haye wannan haɗari Allah ce izhaba ila fir'auna innahu tagha ku tafi zuwa fir'auna lalle fir'auna lalle shi fir'auna ya wuce iyaka ku tafi zuwa ga fir'auna lalle shi fir'auna ya wuce iyaka fa qula lahu qawlan layyina fada masa magana mai taushi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha tana yuwa ya wa'azantu ko kuma ya ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su anan Allah subhanahu wataala yana khitabi ne ila Musa wa Harun wato kamar annabi Musa alayhi salam ya zo ya gaya wa Haruna gashi Allah subhanahu wataala ya yi magana da ni ya ce mun kaza ga sakon da Allah ya aiko ni da shi haka anan kuma sai Allah subhanahu wataala ya yi musu ce izhaba to ku tafi haka wannan waccan izhaba ta farko ba ita ce wannan tafi ba ta farko umarni ake ba shi je ya gaya masa cewa za su tafi nan kuma su din duka biyu ake musu dalili saboda a gaba qala rabbana inna nakhafu an yafrud alaina aw an yatgha kaga anan qala su biyun suka ce kaga wannan yana nuna cewa a yanzu su biyun ake magana da su haka ubangiji subhanahu wataala ya nade duk abin da ya faru tsakaninsa da annabi Musa alayhi salam a wajen wannan a wuta da ya gani har zuwa lokacin da annabi Musa alayhi salam ya iso wajen dan uwansa kuma Allah subhanahu wataala ya ce da shi ku tafi kuma yajuzu a larabci izhaba din nan ta zama badalni na waccan izhab anta wa akuka ya zama badalni har yanzu dai maganar dai ga annabi Musa alayhi salam kadai ake yin ta amma kuma an kawo annabi Musa alayhi salam da dan uwansa wanda baya nan a ce ku tafi wa'ana in ka je ka gaya masa ku je ku samu fir'auna ku gaya masa wannan saboda haka sai ya zama jumlar qala rabbana inna nakhafu ita ce ta zama jumla isti'nafiyya ce
sabuwar jumla ce kamar an nade bayanin cewa to gashi annabi Musa alaihi salam ya zo gashi yayi kaza yayi kaza har ma ya umarce su Allah ya umarce su su je su kuma suna cewa Allah subhanahu wataala inna la nakhafu lalle mu muna jin tsoron fir'auna yayi gaggawa wajen azabtar da mu ko kuma ya wuce gona da iri wajen cutar da mu ana cewa lokaci yayi za mu kwana a nan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh